بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما سوره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة لوكتي بركة مودة ساكنة يوادكو أتمنى شرينا أمسو شنتم بيوي دكما شاور ولي ونشيني شرم مكشينا أشرين دبقوي أيو إيغا وشم غوما شكرا تدو بيو دا أشرين دبقوي واندي دي دي دا أشرين دا تصد وتربي الأول bayan jira 1,146 muna yi wa Sheikh Dr. Abdullah Usman gadan gaya barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To ba tare da ƙarin lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko yake cewa ya ji mallam ya yi bayani a fasuwarsa ta baya a kan ɓarnar ruwa ko da wajen alwala ne shi ne yake tambaya me halaccin wacin kamar waje ya ɗau zafi ya zuba ruwa don wajen ya huce sannan kuma ruwan da ake zuba wa bishiyoyi saboda a shayar da su yi wannan hukuncin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa ba dan uwa barkanmu da sake kasance a nan fili namu na karbon fashiyoyi da amsoshin su da kuma ba da shawara ga ma'aurata da zamantakewa na rayuwa yau da gobe. Mun yi magana tabbas a kan ɓarnar ruwa, amma kullum idan an ce ɓarna daga faɗan ɓarna shi ne a yi amfani da ruwan inda bai dace shi ne ma'anar ɓarna. Kenan duk inda aka zuba ruwa inda aka zuba shi ya dace a zuba shi kuma ana buƙatar a zuba shi, to shi damar ruwa an yi shi ne don biyan buƙatu irin waɗannan. Da haka wannan a zuba wa bishiya ruwa ba ɓarna ba ne, a zubar da ruwa a ƙasa don ya yi sanyi ko a kashe ƙura ko kuma a danne wata najasa ko na ko ya aka zubar da shi ba ɓarna ba ne. Ita kanta ƙasa ita na shan ruwan ta amfana da shi, dabbobi suna sha. In ka zubar da ruwa a ƙasa ɗan gari na iya zuwa ya kwanta a kai ko na abu, da haka wannan ba ɓarna ba ne kuma ba a cin shi ba. Ya halatta a zuba ruwa don a yi amfani da shi, ya halatta a zuba ruwa don a yi bayi da ruwan da ake zuba a gona da wanda ake zuba wa ƙasa ce sanyi, duka wannan ba a cin shi ba ne.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa ya halatta mutum ya sai kayan amfanin gona kamar irin su barkono, wake da masara da gero ya ajiye sai daga baya fito da su ya siyar.
Irin wannan ajiya da mutum zai sa ɗan kuɗinsa da yake neman ya amfana da kuɗinsa ɗan ƙara daraja da wato kima, wannan ba haramun ba ne. Ba haram ba ne, ya halatta ya siya ya ajiye idan sun yi tsada ya siya. Wanda aka hana mun shayin bayani, wanda malamai suka hana, wanda ni bai hana shi ne kamar babban ɗan kasuwa da zai je idan ya siya wato zai matse kasuwar, sai da in ya sai duk kasuwar za ta samu ƙarancin wannan abincin kuma ya ɓoye shi don ya ƙara mai kuɗi ya rinka sanya masa farashin mai da dama a sayar wa mutane. Yanzu akwai babban attajirin da idan ya zo ya sai waken suya a ƙasar nan za a nema a rasa kuma farashi ya dawo hannunsa, su wannan shi ne kake haramun ne laifi ne. Amma dan mutum yana da wata miliyan ɗayansa miliyan biyansa don kuɗaɗensa da yake so ya sai masara ko ya sai wake ko ya sai barkono ko ya sai wani abu dai da sauransu, wannan ba laifi ba ne. Kuma shi ma wanda aka hada da abinci ne sayo abin da yake tsoron abinci, amma dan mutum ya ce barkono ko dan mutum ya ce wani abin da ba tsoron abinci ba ne, wannan ba zai cutar ba. Insha Allah ba zai cutar ba kuma halal ne, wallahu a'lam.
Na saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba yake cewa shin ya halatta mutum ya dinga yin tasbihi ko salatin annabi a lokacin da ake yin hudubar juma'a?
A'a, a lokacin da ake hudubar juma'a abinda aka umarce mu shine mu yi shiru eh haka yazo anasi ayi shiru har ma aka ce wani motsi ko wata magana yana iya sarriyar da juma'ar ma ta wuce mutum bai samu ladan juma'a ba dan haka ba a tasbihi ba a tahmidi ba a karatun qur'ani ba a komai idan ana sallar juma'a kawai saurarawa ake haka yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam.
Mai tambaya ta gaba yake cewa shin malam zai iya yin al-qunut a sallar witri kuma zai iya kullum ko sai bayan lokaci zuwa lokaci?
To al-qunut kala-kala ne. Akwai al-qunut da ake yi ta idan mutum ya yi kiyamul layli ya yi sallah da daddare ya yi ta wanda ta bayan sallar nafila kenan wanda ake a witri. Akwai kunut al-kunut wanda ake cewa kunutun nazila wato al-kunut da mutum yake yi idan wani abu ya faru kamar ana ta kashe musulmi kamar abinda Isra'ila suke yi wa Sinawa kamar ta'addanci da ake ana kashe mutane ana sayar da mutane ana tijarar mutane ko wasu mutane su je su ta kashe mutane wani bala'i da ya sauko a cikin al'umma ko an kuntata mutane suna cikin wani yanayi mara daɗi nazila kunutun nazila ake cewa. So jumhurin malamai sun tafi akan ita wannan al-kunutu ta witri ya halatta a yi al-kunut fi jami'is sana a cikin duk shekara kullum idan mutum ya ga dama zai iya yin in ya yi witri ya yi al-kunut. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت بصورة ادوية اكي القنوت وانا في جميع السنة كما يدي ابن قدامة الله مسرح ما يجب على اشياء المغني a tsawon shekara guda jumhurin malamai sun tafi akan halaccin yin wannan al-qunut da malaman Hanafiya ne da malaman Hanabila Abu Hanifa da Imam Ahmad suka tafi akan cewa fi ghalibi sana mafi rinjayen kwanakin shekara musulmi zai iya yin al-qunut ma'ana ya yawaita yin qunuti a tsawon a cikin shekara ba wai duka shekarar gabaɗe ba amma majoritin malamai jumhur sun tafi akan ko yaushe mutum ya yi wuturi zai iya yin wannan al-qunut kamar yadda ya zo kuma a cikin wato riwaya ya halatta mutum ya yi qunutun nazila ma'ana qunutun wani abu da ya faru wato wani bala'i ko ta annoba ko ta musiba da ta faru a cikin al'umma to Abu Huraira ya rawaito hadisi kamar yadda zai ce muslim ya halatta a yi qunuti a cikin dukkan salloli biyar gaba daya duk salloli biyar gaba daya halatta a yi al-qunuti a cikin su gaba daya da sallar azhar sallar la'asar magharib isha duka wanda aka yi babu laifi ya yi Allah ya gane da
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya saka malam da alkhairi take cewa tambayar ita ce mijinta yana ba ta kuɗin cefane da zai ishe ta amma kuma yana son ya ci abinci mai daɗi ta ce kuma ita ba ta sana'a to idan ya ajiye kayansa tana ɗaukar wai kamar 1,000 ko 500 sai ta cika ta yi masa abincin nan dai mai daɗi kuma yanzu yana ta yabanta amma ta kasa faɗa masa cewa tana ɗauka ne idan ya ajiye shine take tambaya matsayin ɗaukar kuɗin da take tana da zunubi ne a haka?
To Allah ya miki albarka Allah ya baki lada da ƙoƙarin kyautata wa miji da kika yi kuma insha Allah za ki samu lada tun da kin yi wa abin da wato mijinki yake so ya ji daɗi wannan ba wani abu bane ba illa kin ciyar da shi daɗi da kuɗinsa kin ciyar da shi daɗi da kuɗinsa amma asali shi ne a shari'a kada a ɗauki kuɗin mutum a yi amfani da shi sai da izininsa ta koyaya ko da ku amfanin kansa ne kamar yanzu misalin sadaka ba a ɗaukar mutum kuɗi a ajiye masa a ce an yi mai sadaka ko kuma a daukan masa kudi a jikin sa sai masa riga idan yaro ne ko bai da wayo ko kuma dai yana da wata mushkila ko yana da wata damuwa da wato bai da wayo zai iya daukan kudin shi to asali shine in dai da zaman lafiya babu damuwa ki gaya masa cewa kin dauka a cikin kudin su kin masa miya gangariya ya ji dadi to in kuma dai baki gaya masa ba baki ci haram ba yauwa baki ci haram ba a tunda kudin da yake dauka shi kika kashe masa ina jin miji na ke matsolo ne baya bayarwa ne yana mai rikewa ne baya bayarwa so ba haramun shi kace ba ba haramun shi kace ba kin kyautata masa ne da kudin sa sai dai illa iyaka a ce kawai kin kyautata mai da kudin sa bai sani ba yamma kuma shi ya cinye kayan sa an dauki dubu ɗaya an sai mai kashin miya ya cinye ya da faɗa ma yana neman ƙari to kudin sa ya ci babu wata damuwa shi wannan amma kyanta ki gaya masa zai yi kyau to amma wasu mazan ne ba kirki ba ne su inda za a gaya musu din a sai abin ya zama masifa sai ya zama matsala inda hanyar da za ki iya kyautata masa ba sai kin ɗauki kuɗinsa ba to wannan ya fi kyau gaskiya in kuma kina ganin yana da damuwar da ba lallai ya su haka ɗin ba to amma dai an yana jin daɗi kin kin yi ba laifi ba sa ka cike ba zan iya cewa kin sa ka gaskiya Allah ya rufa shi Allah ya sa da shi na'am
ba kana jinin haila ba to wannan ba komai bane jinin rashin lafiya ne ki ci gaba da komai ki ci gaba da mu'amalarki wallahu ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta mutum idan zai yi wankan janaba ya fara yin wanka da soso da sabulu ko kuma sai ya fara yin wankan janabar sannan zai yi da soso da sabulun
idan misalin dan halacci ne abinda ake da bukata mutum yayi wanka na shari'a da ruwa mai tsafci mai tsarki mai tsarkakewa mai tsaftacewa to sai mutum yazo ya fara saba sabulu da omo ko sabulu ya wanke jikinsa tas ya kuma dauko ruwa mai tsarki yayi niyan wankan janaba ya halatta ba laifi bane ko dai bayan mutum yayi wankan janaba ya dauko sabulu da omo ko ya dauko sabulu ya wanka da shi ya halatta ko kuma kafin yayi wankan janaban ya fara saba jikinsa da soso da sabulu ya wanke in ya gama wankan sa na tsafta sai ya dauko farin ruwa sai yayi shi da sunan wankan janaba nan da ya halatta ba laifi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace Allah ya kara wa mallam lafiya da nisan kwana tare da wanda suke wannan platform din shine take cewa babanta ya kasance ba musulmi ba amma ita musulma ce ita da mamanta shi da ma babanta krista ne ta ce mamanta kuma musulma a yadda ta faɗa to ita kadai suka haifa ta ce ba sa tare da ita kuma musulunci take bi ta ce sunanta ma Aisha to amma abin da yake faruwa idan ta je bangaren iyayen wanda ba musulmi ba suna kiranta da wani suna wanda ba na musulunci ba kuma tana amsawa shine take tambaya me halaccin amsawa da take ya kamata ta ci gaba da amsawa ko kuma yaya
suna a shari'a bai da wani tasiri dan an kira mutum da wani suna indai ba sunan saban Allah bane idan ba sunan yana dauke da sabon Allah ba akwai sunan nikin da aka sa wasu cikin sabbai da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ni sunan shi annabi ya canja sunan su manzon Allah ya canja sunan su dan haka duk lokacin da suka kira ki da wani suna ko da ba sunan ki ne na musulunci ba kika amsa ba komai yawa ba komai babu wata matsala a ciki insha Allah da zai taba addinin ki da musuluncin ki wallahi alam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa tana cikin damuwa ta rasa ya zan wata irin addu'a za ta dinga yi koyaushe ko Allah zai kawo mata afuwa
ki yawaita karatun alqur'ani ki yawaita karanta wannan addu'ar a cikin hisbul muslim la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arshil karim duk wanda yake cikin bakin ciki yake cikin damuwa yake cikin bacin rai in yawaita karanta waɗannan addu'o'i insha Allahu Allah zai karba addu'ar sa kuma zai yaye masa bakin ciki sannan duk mai yawan karatun Qur'ani insha Allahu zai samu farin ciki a rayuwarsa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah tana so a taya mijinta da addu'a sun je asibiti an ce ba shi da kwayoyin haihuwa a taya su da Allah ya ba su ƴaƴa na gari yadda dai ga abin da aka faɗa
Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iya canza komai ne sun faɗa babu wanda yake da addu'a ana neman magani Allah zai iya canjawa da aka karke yadda ke fasa addu'a kuma ba za mu daina yi muku addu'a ba Allah madaukin sarki ya bada lafiya kuma ya ba ku ƴaƴa na gari kuma Allah ƙara miki kaunar mijinki da son sa na'am
mai tambaya ta gaba tace ita ce wacce ta rubuto tambaya akan cewa mijinta soja ne suna zaune a Abuja amma suna zuwa gida wani gari daban to an ce za ta iya yin kasaro tunda a Abuja ta fi dadewa to shine suke tambaya idan ta zo gidan za ta yi ta yin kasaro ne har lokacin da za ta koma ko kuma akwai wani adadin kwanakin da za ta yi wannan kasaron
za ta yi ta yin kasaro har lokacin da za ta koma don ya halatta a yi kasaro ya kwanakin da mutum ya ga in dai yana matsayin matafi ne ba laifi zai iya yin kasaro har zuwa lokacin da zai koma gida an samu sahabbai sun yi kasaro sama da kwana hudu wasu sun yi wata daya wasu sun yi wata biyu ma wasu sama da haka da haka idan dai kina matsayin matafiya ce to zaki yi ta yin kasarin ki in kuma kin tsaya kin cika sallah baki laifi ba musamman idan kin samu jam'i kin bi wallahi alam
mai tambaya ta gaba take cewa wai dan Allah a yi mata bayani akan manufar da ake cewa wai manufar ci da addini me ake nufi da shi
abinda ake nufi da ci da addini shine mutum ya shiga rigar addini ya karbi kudin wasu ko ya samu wata fa'ida ko wani amfani shi kuma ba mai addinin bane ko kuma ya nuna fuskar addini a karbe shi saboda addinin amma kuma fajiri ne ya je ya aikata wani abin da ba masu addini ya kamata su yi ba idan ba a gane ba mutum ya saka rigar da ba tasa ba ya je ya samu wata alfarma saboda wannan riga watakila mutum ya shigar malamai ya nuna shi malami ne ya je don a sauƙaƙa masa wani abu watakila mutum ya yi da'awar malinta ko da'awar sanin Allah saboda ya san wannan al'ummar tana girmama masu ilimi ya je don ya karɓi wani abu ci da addini ne ko ya yi da'awar su masu addini ne ko masu ilmantarwa ne ko masu taimakon marayuwar su ya je a babin shi na Allah ne ya je ya karɓi haƙƙin mutane kuma ƙarya yake wannan shi ne ci da addini al'aklu biddin wal'aklu bishafa'a haramun ne Allah ke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa shawara take nema kullum tana cikin tunani akwai wanda ya zo neman aurenta to ita ta ce tana da cutar sikila kuma likita ya ba ta shawara ya ce ya kamata duk wanda za ta aura ya zama genotype ɗinsa AA ne to ta faɗa masa haka shi wanda yake sanna ta to amma ya ƙi ya faɗa mata gaskiyar me genotype ɗin nasa wai dai kawai shi alfarfa shine suke so dan Allah ya ba ta shawara mallam ya ba ta shawara me kamata ta yi
to magana ta gaskiya dai duk macen da take da larura ina ba ta shawara ta addini kar ta kuskura ta je ta faɗa hannun wani wanda za su rinka producing suna fitar da ƴaƴa sakila yawwa wallahi malam haihuwar da sikila wato ba karamar larura ba ce musamman ga mai karamin karfi ba karamar larura ba ce akwai wahala musamman yanzu zamanin ne ya zo komai ya tsada ina ba shi shawara sha'awa ka ta ɗauke ki gaggawan sai na yi aure kada ya ɗauke ki ki haƙuri ki samu mijin da za ki aure shi za a samu ɗan canji wala'alla za ku haifi a inda ba sikila ba to watakila tun da ya ƙi ya gaya miki shi ma larurar tasa irin naki ne to amma soyayyarki da ƙaunarki ta lullube shi ya ƙi ya gaya miki gaskiya kawai shawara shi ne ki ce da shi ba za ki wannan auren ba sai ya je an gwada shi an gwada ku a tabbatar da genotype naku idan ya dace ku yi auren ku yi aure in bai dace ba ku ba junan ku hakuri ana yawan tambayan mu akan abin da ya shafi harkar genotype da haduwar jini din nan harkar secular din nan abin da yafi dacewa diyarin nan da jininta ta zama kariya shi ma wanda zai aure ta ya zama kariya abin da ake nufi kariya wato zai iya yiwa isai ya na su ciwon secular su hadu su biyu su zada kara yawan masu ciwon secular to kasi auren a hakura a bawa juna hakuri a nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya canja muku abin da ya faru shiri amma in kuka je kuka yi auren to kuma lalle za a iya gamuwa da abin da ba a so to wannan kuma sai dai a rungumi hakuri Allah ya gane da
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa dan Allah mallam ya ba ta shawara akan addu'ar da za ta dinga yi wai ta rage kishi
to kishi da bi'a ku ce ta mata ba za mu iya raba ku gaba ɗaya ba banda ke ma da kika ce ki rage amma kishi da bi'a ce ta mata nana Aisha take cewa ina da kishi tace ma ana aghyarun nisa ni nafi mata kishi inji nana Aisha tace ni ne nafi mata me nafi mata kishi kishin nana Aisha ya kai ga hatta wato wa matattu ma tana kishi da su irin suna na Khadija da su riga sun mutu suna kabari amma nana Aisha in aka tashi buga kishin nan sai an tuna da Khadija sai an mata kishi to babban abin da yake rage kishi karanta tarihin matan annabi tunda su kan wajen guda tara ne su gadu ko takwas a wuri guda kuma suka yi mu'amala da junansu su ma ba wai babu kishin bane akwai amma kuma qur'ani da hadisi yana controlling din su karanta tarihin mata magabata da yake nan roƙon Allah a cikin sujada ya ubangiji ka rage min wato karfin kishi da yake cikin zuciyata lalle karki manta da addu'a yin azumin nafila litinin da alhamis Allah ya raba ki da wannan kishi ya rage miki shi kuma in Allah ya karba addu'a ki zaki rayuwa mai daɗi da ke da mijinki dan duk macen da suke da zazzafin wato afwan zazzafin kishi ba ta auruwa ba ta zaman lafiya da mijinta ba ta da daɗin sha'ani wallahi duk mijin da yake da mata mai zazzafin kishi wallahi sai dai ya hakuri da ita ta rayuwa da ita amma a murɗe haka baya jin daɗi dan haka mai amfani ki zo kina rayuwa da mijinki baya jin daɗin rayuwa da ke kuma fadan da yafi karfin ka kame da shi wasa ke dai baki saki ana mijinki ya aure ba kuma baki saki haramta abinda Allah ya halatta ba daga cikin abin da zai taimake ki ya rage miki zazzafin kishi idan kina kishin ki tuno fa cewa wannan bawan Allah Allah ne fa ya halatta masa Allah ne ya faɗa a cikin alqur'ani ayi aure a ƙara aure sai ki ga zuciyarki yanzu ke zuciyata zaki faɗa da abinda Allah ya halatta ne na yadda kuna da uzurorin ku mazajen ku suna zaluntan ku wannan ko shakka babu maza ba su da kirki da yawan su sai wanda Allah ya kubutar suna shiga hakkin matan nan suna cutar da su ba sa musu daidai na sha faɗa a karatu wallahi da yawan kishin da matan nan suke yi dole kai musu uzuri saboda rashin kirkin mazan da rashin adalcin mazan da rashin kyautatawa su mutum ne yana zaune shi da matarsa zaman lafiya tana masa da'a tana masa biyayya wai kullum sai ya je yi aure wai bai gaya mata ba duk da na sani wani zai ce to dole sai na gaya mata to amma akwai mutunci akwai kima akwai daraja wanda kake son kai zaman lafiya da shi matarka da ka ɗebi shekaru da ita da ƴaƴanta da komai yanzu daidai ne ka gayyato mata baƙuwar da za su zauna diman da'ima kuma kai ka san halin mata da ɗabi'ar mata baka gaya mata ba kuma wai ka ce kana so a zauna lafiya ta ce kawai gani ta yana kawo kaya wai ashe yayi aure sai ranar da yazo za su yi rabon kwana shine sai ya ce mata to shi fa yau zai tafi gidan amarya ya gama rena ta, ya rena kurwata, ya rena mata hankali, yana ganin bata isa ba. To shi yasa ba za ka taba samun zaman lafiya da matanka ba idan kana da wannan dabi'ar. Ga mugun zalunci. Tace sai je gidan amaryar nan ya tare a can gaba daya da ni da ƴaƴansa mu zauna muna tagumi muna zaman jiransa. Me zai dawo ba sai ta sallamo shi. Baya dawowa sai lokacin da ta ga dama tace ya dawo. Yanzu ku maza kuna irin wannan rayuwa. Kuna cutar da matanku. Kuna zubar da kiman ku a wajen amaranku mata da kuka aura. Yaya za ku ji dadin zama da ƴaƴanku? Yaya ƴaƴanku za su ga kiman ku? Yaro yana ganin kana wulakanta masa uwa. Sannan yaya za ka yi su yi maka tarayya wajen yi maka biyayya? Wannan fa tauye masa hakkinsa kake yana kallo ba yanda zai. Wancan kuma kana daukan hakkin wani ma kana bashi. Dole irena ka, dole ita amaryar ta rena ka saboda ta gane baka da addini, baka da adalci. Kuma in ita amaryar mai hankali ne ta kwana da sanin cewa duk ranar da ka zo ka kara wata amaryar akan ta ita ma sai ka mata irin wannan abin. To abinda su ƴan matan ko amaren kenan ba sa fahimta. Muna wa'azi wa maza ku ji tsoron Allah, ku kyautata wa matanku, ku daina nuna gajiyawarku, ku daina nuna zalamarku. Don yawanci namiji idan ya aure sai yayi zalama, ya ta kidimewa, in ji su matan ne zai faɗa, sai ai baya cikin hayyacinsa. Haka mata suke faɗa, an mutum ya ƙara aure sai a ce ai bai da hankali, ai baya cikin hankalinsa. Wai yana zalamar amarya. To wallahi malam, ɗabi'ar da wasu mazan suke nunawa ne yake jawo arenarsu a gidansu. Kuma duk maganar da zai kawai sai dai ka ga mace tana kallon ka ne kawai, saboda ta san baka da adalci. Idan namiji bai da adalci a gidansa, idan namiji baya kyautata wa matarsa, idan namiji bai yi kokari yayi daidaito a gidansa ba, to ba zai taba yin kima a gidan a idan matarsa ba. Sannan kuma ƴaƴanta, uwar wato uwar ƴaƴanta, ƴaƴan shi ba za su taba ganin su daraja ba. Da haka ina fatan maza za su yi kokarin kiyayewa, ku kuma mata ku ƙara haƙuri. Na san kuna da kishi, kuma ba isa a raba ku da kishi ba. Ki dage da addu'a, ki dage da yin sadaka da karatun Alƙur'ani. Allah ya yi miki wannan zazzafan kishi. Amma dai namiji kam ya fi ƙarfinki, sai dai ki haƙuri. Allah ya rufa asiri.
To Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ya kasance baya son haihuwa, yanzu haka tana da ciki, ya ce sai ta zubar da shi, amma ta ƙi zubarwa. Wai ya ce ba ta da tausayi ba da imani. Burinta ta tona masa asiri. Ta ce haihuwarta ta fara da ta yi hatta yanka bai mata ba, iyayenta ne suka yi. To yanzu kuma gaskiya iyayenta ba su da halin da za su yi mata wannan yankan, har kaya ma bai taɓa siya wa yaron ba. So shi ne take tambaya, za ta yi masa biyayya ne ta zubar da cikin ko kuma yaya?
Ba za ta yi masa biyayya ba, don hadisin la ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ba a yin da'a ga wani wajen sabawa Allah tabaraka wa ta'ala. Yanzu zubar da wannan cikin sabon Allah ne, to kar ki yadda mijinki ya saki sabawa Allah. Kamar mijinki ya yi kokari ya neme ki kina cikin al'ada, kamar mijinki ya neme ki kina azumi, kin ga sabon Allah ne, kar ki masa da'a. Kamar mijinki ce bai sadu da ke ta gaba ba, sai ta dubura wajen ba haya, nan zai rinka saduwa da ke, kada ke masa da'a. Ba a yin da'a ga wani namiji idan a sabon Allah ne. Kin ɗauki ciki, Allah ne ya ƙaddara shi ya miki cikin nan ba zina kika yi ba. To dan me zai zo ya sa miki ƙahon zuƙa ya ce sai kin zubar da cikin? Kar ki yadda ki zubar. Maganar talauci, maganar babu kaza babu kaza da sauransu, me yasa ya bari aka ɗauki cikin? Me yasa bai yi ɗan dabarun da ake yi ba? Sai ku je ku ɗan yi planning, ku ɗan takaita shekara biyu shekara uku, malamai sun halatta. Amma tun da kuka bari cikin na ya riga shiga, in dai ba wani ciwo ba, ba likita ne ya ba da rahoto cewa za ki mutu ba, ko wanda ake shayarwa zai mutu ba, to bai halatta a zubar da cikin nan ba. Maganar ragon suna, maganar wahalhalu, Allah zai bayar. Kuma duk kukan da zai na talauci, kar ki yadda ki masa da'a. Duk wulaƙancin da yake miki, ki ainihin wato jure ki daure wannan dan da yake cikin ki cikin ki watakila shine zai cece ki ya zama miki gidan aljanna watakila arzikin gidan gaba daya cikin wannan dan da zaku zubar ne karki zubar idan ku ya kama ma auren ne zai mutu to gwanda ya baki takardar ki ya sallame ki akan ki zubar karki zubar da cikin nan dan babu wani dalili amsashe karbar biya shari'a da zai zo ya saki ki zubar da wannan akwai abin da maza suke na rashin kyautawa wai mutum yazo yana gaba da matarsa wai saboda ta dauke ciki ya kaurace mata yana wulakanta ta aikin banza ba ki da aiki sai yawan haihuwa haka maza fa suke fada wa matansu a irin wannan lokaci to daman matsalar auren mara addini kenan in dai mace ta je ta fada hannun wanda yake bai da addini bai sauraron malamai bai jin wa'azi to zaki sha mamaki akan rashin hankalin da zai ta kawo miki Allah shi ne da shi Allah gane da shi ki ta bashi hakuri ki ta lallaba shi ciki ka mai girma Allah zai ba ku yadda za ku yi in Allah ya santa
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ya halatta a yi sallah a dakin da yara suke ajiye kayan wasan su irin su bebin roba da teddy sannan kuma take cewa ya halatta ma shin a ajiye waɗannan abubuwan a gida irin su teddy din da kayan wasan
tsana irin ya tsana da ake sawa malamai sun yi magana akai cewa na farko dai haramun ne ajiye mutum-mutumi ko gunki a gida sai dai mutum ko rabin sa wannan ba laifi ko kuma a balle wani bangare na halittarsa haka wasu malamai suka bayar ko a cire idon sa ko a balle dan yatsa daya wannan ya halatta wasu daga cikin malamai sun ba da fatawa cewa idan na yara ne kayan wasan yara ne wannan fo yara to ai su da mun babu wani hukunci akan su to sai a tattare shi a ajiye musu shi a wani daki a wani wuri sai a rufe shi a ajiye su sun zo wasa su yi wasa da shi amma dai abin da yafi kamata koda ne yaran ne ya zama yana da tauyayyen halitta ma'ana yadda zai fita daga hukuncin hadisin shine a dan balle dan yatsan sa ko a kwakwale idan kaga yaron yana to kaga bai da cikakkiyar halitta me yasa aka hana amfani da wannan kwaikwayon halittar Allah ne manzo Allah ya ce ba wanda yafi Allah ya faɗa ba wanda yafi man azlamu ba wanda yafi kuwa zalunci irin mimman yazhabu yakhluqu ka khalqi wanda yayi kokarin zai halitta irin halitta ta Allah ya ce ku halicci ka zamana ku halicci kwaya ku halicci kaza idan kun so dan haka kar a rinka aje irin waɗannan abubuwan a fili a boye su inda yara suke wasa sannan kuma kyanta a balle wani bangare na halittan ya tsanan ya zama tana da tauyayyen halitta ba cikakken halitta ba wallahi alam
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce
amma idan an yi sallah a wurin an kawar da su babu laifi amma kada a yi sallah ana kallon shi dan akwai hadisi karara da ya haramta kada mutum ya sallah yana kallon hoto ko mutum na'am
Allah saka da alkarimi tambaya ta gaba ta ce wai an ce ba a son abu ta gaban mai sallah kamar yadda ta faɗa to amma wai malam kamar a harami wai da ake bi ta gaban mutum fa
to asali dai kamar yadda ya zo a cikin hadisai ingantattu haramun ne wucewa gaban mai sallah haram ne ka wuce gaban mai sallah kowane mai sallah haram ne shine asali manzo Allah ya ce a cikin hadisin Bukhari da Muslim law ya'lamu al-maru bayna yadayhi al-musalli da wanda yake wucewa gaban mai sallah ya sani to da ya tsaya shekara 70 yana jiran sa sai ya gama sallah ya wuce ta gaban sa shine yafi masa alheri min an yamurra bayna yadayhi musalli akan ya wuce gaban mai sallah don haranta wuce wa gaban mai sallah aka ce idan mutum zai sallah ya saka sutura ya saka sutura da za ta tsare shi mutane su rinka wuce bayan wannan sutura to har ma aka ce a riwaya ta zo ingantacciya duk wanda yazo yana sallah sai wani yazo ya shiga tsakanin sa da suturar sa zai wuce kamar yanzu muna sallah anan wannan kyamarar ita ce sutura to sai wani yazo ya ce zai wuce nan manzo Allah ce fal yuqatilhu to sallallahu alaihi wasallam yace ka yake shi mana duk yanda zaka yi karka bari ya wuce gaban ka indai kana sallah to karka yi malami suka ce idan ta kama zaka rungume shi ka dibe shi ne ka zubar da shi a gefe ka ci gaba da sallah ka wannan ba laifi kai ba an fahimci wannan to wannan asali kenan a masallatai a wuraren ibada ba a wucewa gaban mai sallah abu na biyu shine mai hukuncin harami musamman haramin Makka wanda yake yana da cunkoso da yawa. To an tambayi Sheikh bin Bas rahimahullahu ta'ala akan wannan fatawa, yace halal ne hukuncin haramcin wucewa gaban mai sallah bai shafi harami ba. Me yasa? Saboda harami ana yin dawafi, kuma duk wanda yake yin sallah yana kallon gabar ne, kuma dole mai dawafin nan ya shiga tsakanin ka da ni da dakin Kaaba. Dan haka bai zai yi a ce mutum ya sallah ba wuce ta gaban sa ba. Ga cinkoso ziham sun kawo hujja kamar haka, cewa akwai mashakka, kuma suka ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, akwai kunci kwarai a ce a harami a ce zaka iya hana wani ya wuce gabanka yana sallah ba zaka iya ba gaskiya. Suka ce to duk lokacin da shari'a ta zo da hukunci, to idan akwai mashakka da tsanani a ciki, to shari'a ba ta nufin wannan. Don haka malamin ya ce ba a wucewa gaban mai sallah. Shi yasa ma aka ruwaito Abdullahi bin Zubair yana yin sallah a haramin Makka, mutane suna wucewa gaban sa, baya hana a wuce ta gaban shi. Dan ya nuna mana me? Ya nuna mana wato halaccin in dai a harami ne to babu wannan hukunci na a wuce ta gaban mai sallah. Malamai Allah musu rahama suka ce ai an ruwaito daga salafus salih magabata na kwarai, suna zuwa suna yin sallah a harami ba sa hana mai wucewa gaban su, kuma ana wucewa ta gaban su, wato ba sa hana mai yin dawafi ya wuce ko ma wanda baya dawafi ma, saboda cinkoson masallacin harami da na Makka nan. Akwai cinkoso yanzu kamar a masallacin Makka, kai har na Madina ma idan ana cikin cinkoso, kamar lokacin aikin haji ko lokacin Ramadan, akwai tsanani wa mutane ka ce ba za su wuce ba. To wannan tsananin to shine suka bada sassauci al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Dan haka wannan hukuncin bai shafi harami ba. To amma wasu malaman malam su kuma suna da ra'ayi na biyu, suka ce haramcin wucewa gaban mai sallah ko ina ne. Ina ganin na taba karanta fatawar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah a cikin wasu maganganunsa da yake bada fatawa akan wannan, in dai ba canjawa yi ba a wani kaulin nashi, cewa dokar da ta zo da Annabi ya magana akan kar a wuce gaban mai sallah ta shafi ko ina da ko ina. Akwai ta fatawa Nurul Al-Darb su ma sun kawo wannan, sun yi bayani cewa ya shafi ko ina da ko ina. To yanzu ya za a yi? Suka ce to tunda ana dawafi kai dan me za ka je ka kama sallah gaban masu dawafi, tunda kai baka isa ka hana a yi dawafi ba. Suka ce to bai halatta ba ka je ka yi sallah gaban mai dawafi, sai ka je ka samu gefe a masallaci ka je ka yi sallah. Kamar yadda an hana mutum ya je bakin hanya, mutum ya je kabbar sallah a bakin hanya kuma ya zo ya ce ai an hana wuce gaban mai sallah. Yawwa, suka ce to kamar yadda an ka hana ka kai a can nan ma an hana ka, me yasa? Saboda ai akwai larurar yin dawafi, yaya za a yi mutum ya zo ana yin dawafi ya zo ya rinka wuce gaban mai sallah, ya rinka yin sallah a gaban mai dawafi? Kar ya yi wannan, ba daidai ba ne. Ko ya je wurin da ake sa'ayi kudin ya kabbara nafila, wannan ma ba daidai ba ne. To amma daidan ce mafi inganci da suka firin jayarwa banda harami, shi hukuncinsa baya ci, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa mai hukuncin mijin da baya iya daukan nauyin iyalansa saboda yayi ritaya aikin gwamnati, kuma an bashi shawara ya nemi wani aikin yaki, duk ya bar masu komai su suke.
To mata dai ya kamata ku sani cewa duk wani ma'aikacin gwamnati fadar ritaya ne. Ni ma mai fata wannan wallahi dan ritaya ne, kai ma kuma dan ritaya ne, retiree ko
nan gaba.
To amma muna fatan Allah sa mu ritaya da sauran karfin mu, ko kuma mun yi tanadin abin da zamu shi aikin gwamnati, haka ya gada ba wanda yake dawoma aikin gwamnati sun mana illa sun saka mana wasu shekaru sun ce mun kai zasu daina ba su albashi zasu daina ba mu albashi da haka ba mijinki ne kadai dan ritaya ba abu na biyu yana daga cikin illar matsalan wato ma'aikacin gwamnati wani lokacin ma'aikatan gwamnati suna da matsalan ba abun da suka sani in ba aikin gwamnatin nan ba basu iya kasuwa ba basu shiga harkan noma ba wani dan business da ake dan kapkap da ake aran dan samu wasu abubuwa mutum kawai sai ya zama mai bautar aikin gwamnati kawai shi ba abun da ya sani sai aikin office to wallahi duk wanda ya rayu irin wannan rayuwa afwan ya zama ba abun da ya sani sai aikin office to gaskiya a irin wannan zamani kafin kai ritaya ka tara mata kaza kafin kai ritaya ka tara tarin yaya da jikoki da tattaba kunne to kudin pension da za a rinka baka wallahi zai iya rike ka ba musamman yanzu da al'amura suka canja don haka muna kira ga ma'aikata gwamnati yan ritaya ko ma'aikata company ku daina dogaro da aikin albashin ku yanzu rayuwar duniya ko shi rayuwar Najeriya ba a dogaro da albashi shi yanzu mutum ya fara dan noma ne zaka rinka kana ragewa a gefe a'a wani dan business ne wani harka ne na samun kudi a gefe wani lokacin ka je kai sana'ar da ma watan ma zai kare ma ba zaka taba ma kudin albashi ba to wannan shine dan albashin da yake jin dadin albashin sa amma mutum ya zama kawai albashin yake jira wata karshe ya karba dole ka ci bashi a irin wannan yanayi dole ka shiga kunci da matsi a irin wannan yanayi kuma wanda yake ya tare iyali kam zai samu zanga zanga babbar zanga zanga a gidansa wallahi dan haka hajiya karki tara mai gidanki bakin ciki biyu ga ritaya a wajen aiki ga kuma ki zo ki kashe auren ki fita zaki zai ki sa masa hawan jini ki tada masa hankali shawara ta ki hakuri a ci gaba da ba shi shawara ya nemi sana'a duk da na jikin ce an ce yayi sana'a yaki an ce yayi sana'a yaki a daina canja wani uslubin a daina canja wani yanayin da za a zaburar da shi ya sana'ar gaskiya ina ji miki tsoron ki kashe auren ki kuma kin tara yaya da shi sai a ce kin guje shi ne saboda ba shi da shi sannan kuma ba lalle yayan ki ma su bashi su baki goyen baya ba ko kuma ki tafi ki bar yayan ki su to zanta su lakanta shi kuma Allah ya sa ya nemi aiki Allah ya sa ya nemi sana'a Allah ya sa abokanan mu ma'aikata gwamnati yan uwan mu ma'aikata gwamnati su farka ba a dogaro da aikin gwamnati da albashi kadai a yau ba a yi idan mutum yana wannan to ya sani wallahi yana kuskure amma shawara ce nake bayarwa yau da gobe ita ce za ta tabbatar da abin da nake gaya muku wallahi alam
ma'aikacin ma kenan ballantana da ya ritaya
ma'aikacin ma kenan kwarai ballantana mai ritaya Allah ya mana afwa ka san malam sai mun zo dai karatu wata rana ka san akwai ciwon ritaya ko ko baka taba ji ba Allah ya raba mu da ciwon ritaya
amin
eh Allah kare mu
amin
na'am
me tambaya ta gaba take cewa menene hukuncin mata da miji wanda suka yi wasanni da juna tace amma mani bai fito ba a watan Ramadan kuma suna azumi sai shin azumi ya hau kansu ko kuma
sun yi saban Allah sai su istighfari sai su tuba zuwa ga Allah haram ne mutum yana azumi yayi wasa da iyalinsa ko tayi wasa da miji haramun ne kuma wannan keta dokar Allah ne da rashin mutunta abinda ubangiji tabaraka ta'ala ya kafa mana na doka wallahi alam
mai tambaya ta gaba take cewa ita budurwa ce ta samu matsalar jinin al'ada yana yi ne wai duk bayan sati daya bai fi wai baya fi ta samu azumi guda 18 a watan Ramadan shine take tambaya matsayin ibadar sa wai
to dangane da yawan zuban jinin al'ada a wannan wani abu ne mai rikici kwarai da gaske ina ba da shawara wa mata su kula da abubuwa kamar haka na farko malamai sun yi bayani cewa a mafi karancin kwanakin da haila yake yi yanda za a gane haila ne aqallul haidi yawmun wa layla wannan magana ta farko kenan mafi karanci in dai jinin haila ne mace ta yi shi to dole a samu yini ɗaya da kwana ɗaya yawmun wa layla a malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi duk jinin da ya zo yayi ƙasa da kwana ɗaya da yini ɗaya to ba jinin haila bane wannan a ra'ayin waɗannan malamai a fahimtar su kuma magana ce mai ƙarfi da yawa malamai sun faɗe ta Allah ya musu rahama to menene aksarul haid mafi yawan kwanakin da mace za ta yi a ta yi haila to wannan anan ne ya kamata ta fahimci amsar tambayar ta waɗanne iyagejin kwanaki ne a wata guda aka ce mace za ta iya yin haila su in sun wuce wannan to jini ya zama na rashin lafiya shine kwana 15 aksarul haid 15 yawma
maximum
yawa wannan shine maximum wato kwanakin da mace za ta yi tana zubar da jini a kwana 15 yanda ake shine a idan datan tana kwana shirin yazo yana karuwa sai ta dan kara ta ci gaba da karawa amma in ya wuce duk jinin da yazo ya wuce waɗannan adadin kwanaki to wannan ya zama cewa me wato jini ne wanda yake na rashin lafiya za ta yi masa mu'amala irin jini na rashin lafiya to sun yi magana akan wata magana kuma menene wato aqallu tuhri bain al-haydatayn mafi karancin kwanakin tsarki tsakanin haila da haila shine kwana 23 wannan shine mafi karancin kwanaki da mace za ta yi tsakanin haila da haila shine ke kwana 23 duk da wasu malaman suna cewa as-sahihu la hadda li aqalli al-hayd wala li aktsari babu wani haddi akan mafi karancin kwanakin haila maganar yawmun wa laila din nan suka ce akwai gyara kenan a wannan ra'ayi na biyu da na faɗa a mace za ta iya yin hailan awa ɗaya kenan a wata gaba ɗaya hailan awa ɗaya ne ko hailan awa biyu ne idan mun tafi akan wannan ra'ayi cewa la hadda li aqalli al-hayd ko wala li aktsari wala ne a aqallihi kai to kenan in Allah ya kaddara wata matar tana iya yin awa ɗaya ma ta gama hailarta wannan mijinta ma bai san ta gama ba akwai su irin waɗannan mata da sauransu suka ce ai akwai matar da ba ta ma yin hailan gaba ɗaya eh kwata-kwata ma ba ta yi wannan kuma shine ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauran malamai cewa la hadda li aqalli tuhri afwan ba wato karancin tsarkin mace ba ta da wani mafi karancin kwanaki da za a ce shine take tsarki dan haka ke bai wa Allah kun ki hutar da kanki duk jinin da zaki a wata to ki lissafa mai kwana 15 in ya wuce kwana 15 to ya zama jinin cuta ne ki ci gaba da sallah ki ci gaba da azumi Allah gane da mu
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa wai shin mai aikin gwamnati ma'aikacin gwamnati shi ma zai cire zakka
malamai sun yi sabani dangane da zakkan yan albashi na farko dai ina son mutane su gane cewa a cikin albashi akwai wanda kudinsa albashinsa daukan farko ma ya kai kudin zakka haka ne daukan farko ya kai nisabi daukan farko ya kai nisabi na ga kamar kana shakka zaka iya binciko mana nawa ne nisabi a bana zuwa wani sati sai ka binciko mana miliyan nawa ne nisabi yawa idan ka duba ka gani sai ka ga cewa akwai wanda yana daukan nisabi biyu ma ka fahimce ni to shikenan akwai wanda kuma yana daukan albashin da bai kai nisabin zakka ba to abu na biyu shine hatta wanda yake daukan albashin da bai kai nisabi ba to zai iya yiwa ba duka kudin yake kashewa ba yana ajiyewa an fahimta to akwai wanda kuma yana daukan albashin da ya kai nisabi sannan ba duka yake cinyewa ba yana barin wani kudi to idan har yana zan biyo dake idan mutum yana daukan albashin da ya kai nisabi na zakka a wata daya kuma yana ajiye kudin nan to ita zakka tana da doka kamar haka ba a cire zakka sai ya zama yana sharadi guda kamar haka na daya ya zama milkan kamilan mallakar na mai kudin ne complete kudin nasa ne ba na bashi bane kaji daya mana baka cire zakka akan kudin da ba naka bane sai in mallakarka abu na biyu bulugun nisab dole sai kudin nan sun kai nisabin zakka sun kai adadin nisabi na zakka yanayi yana canjawa bana bar rike ainihin figo din ba yawa a iya duba mana nawa ne nisabin zakka bana na uku an yahula alaihi alhawl sai ya shekara aje duk kudin da basu shekara aje ba ba a cire musu zakka duk kudin da basu kai nisabi ba ba a cire musu zakka duk kudin da ba cikakken mallakar mutum bane ba a cire musu zakka to sai mu zo mu dora albashi a wannan matakin idan albashin nan ya shekara aje wannan kudin kaman kudin watan farko ya kai nisabin zakka kuma ya bashi account din sa ya shekara a zaune ko kuma yana juya kudin kukulafa kowane wata ana son sai ya kai nisabi kaga da wahala ai sai ya kai shekara to ai kaga da wahala a ce kudaden dubotan din gaba ɗaya su kai shekara to amma anan wanda yake daukan kudi mai tarin yawa wanda kudin ya kai nisabi zai iya yiwa kudin shekara account din sa to wannan zai cire mai zakka idan ya shekara kuma ya kai nisabi ko mallakar sa ne amma duk wanda yake daukan albashin da bai kai nisabi ba dan hannu ƙarya hannu baka ne ba da wani zakka akan shi haka aka tambaye Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah da sauran malamai akan cewa duk wanda yake daukan albashi kudin sa bai kai nisabi ba kuma kudin baya shekara abunan dinsa to babu zakka akan shi wallahu ta'ala a'lam nawa ne nisabin an samu nisabin
miliyan 11,142
to bana nisabin zakka miliyan 11,142 miliyan
11
kullum yana hawa yanda dala take abu ne ya din sauka ko kenan abinda injiniya yake nufi a nan gurin shine ba a cire zakka sai in kudin mutum ya kai miliyan 11,140 da wani abu miliyan 11,140 da wani abu miliyan 11,140 da wani abu wannan shine nisabin zakka kenan mai miliyan 7 baya cire zakka mai miliyan 10 baya cire zakka mai miliyan 9 baya cire zakka dan mutum yana da kadarorin da duk in an hade su ba su kai wannan adadin ba baya cire zakka wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi ni tambaya ta gaba take cewa wai wata ce tayi sata shekarun baya amma yanzu ta tuba wacce tayi wasatar ba ta tare yanzu dan Allah wai ya za ta yi ta biya ta wannan satar da tayi
to Ibn Qudama Allah ya masa rahama a cikin Mukhtasar Minhajul Qasidin yayi bayani dangane da yaya ake biyan haƙƙi na wani daga ciki yayi bayani akan duk wanda wato yake rike da haƙƙin wani kuma inemi wani bai same shi ba to yayi mai sadaka ko yayi sadaka da wannan kuɗi kawai mai wa Allah nan barauniya Allah ya sata tuba to taje tayi sadaka da wannan adadin kuɗi da ta sata ta ce Allah kai masa ladan shi na'am
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take ce Allah ya ƙara wa malam lafiya tare da daukacin mutane baki daya
amin
dan Allah a sa mijinta addu'a yayi tafiya ya samu accident ya bige wani yaro hatta yaron ya rasu sai Allah ya bashi ikon yin kafara
to Allah ya tsare mijinki ya tsare mu gaba ɗaya dan dukkan muna hawa kadara kuna muna tuka motoci ya ubangiji ka ba mu kariya ya ubangiji ka tsare mu mijinki kuma Allah ya bashi ikon sauke nauyin da yake kansa na azumin kafara kuma ki matse shi lalle kada ya bari mutuwa ta tace shi ya kashe wani to yaje wannan azumi ana samun mutane su zo su sakaci su kisra mu wannan azumi da haka mijinki yaje wannan kafara wallahi alam
mai tambaya ta gaba tace tayi planning to wani lokacin sai tayi wata hudu ko uku ba tayi period ba kuma idan ta tashi sai ta ga wani abu baki wani lokacin ya zo sai ya dauke kuma idan ta saka auduga sai ta ganshi kadan amma da yake ta gaba jini bane kawai sai ta shiga ba da sallah shine take tambaya ya matsayin ibadarta
idan kin ga ba jini bane kin tabbatar ba jini bane babu komai akan ki datti ne kawai ke fitowa daga mahaifa ko sababin wannan allura da magani da ke sha yake furza wani datti wannan ba zai cutar ba amma ki sani jinin haila shi ma baki ne yana kuma kusanci da baki daka idan har ya dace da jini ne na haila kuma yazo miki a watannin da kika saba kina yi to yana da hukuncin jinin haila amma in kin ce ba jini bane tunda ke ne yake fita a jikin kin ke da kanki hukunci kin ce ba jini bane to babu komai akan ki sai ki ci gaba da ibadanki da mu'amaloli gaba da wallahi wala
wannan dalibai ne suka tambayo tambaya wai menene hukuncin karbar student loan din da gwamnatin tarayya ta fara bayarwa a musulunci
student loan shine wani bashi ne da gwamnatin tarayya take ba wa dalibi yayi gama yayi karatu ya gama ana biya masa sai in ya gama karatunsa da alƙawarin zai zo yayi aiki wa gwamnati a cire wannan kuɗi ana yi a ƙasashe da yawa da dama kuma nan din ma an ce an fara yi to muna da ka'ida dai a shari'ar musulunci duk bashin da za a baka in akwai ruwa a cikin haram ne karba da ka dalibai su jiya duk bashi idan akwai ruwa akwai interest a ciki to haram ne idan babu interest gwamnati ba ta dora wani kudin ruwa ba ya halatta a je a karba eh ba laifi wallahi alam
mai tambaya ta gaba yace shine kwanaki ya tambaya game da daliban ilimi yace na Madina ya ji amsar da mallam ya bada har yake cewa amma dai mallam ya kara jan hankalin su saboda wasu ta internet ma wai suke haduwa da matan har su saba da su sai su nemi su haɗu da su da ya yi ta bayanai sosai yace dai don Allah mallam ya kara jan hankali a kansu
ba sai ɗaliban wannan makaranta ba babu wani amfani a ƙayyade sunan wata makaranta don waɗannan ɗaliban suna cikin mafiya alheri kuma suna cikin mafiya kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda suna garin da annabi yake kuma ana kirta musu zato kai dai kana bada labari ne kawai akan abin da ka gani kuma ni ina ganin dan mutum ɗaya yayi wani abu mutum ɗaya biyu yayi to bai kamata a faɗi wani suna na wata makaranta ko ɗaliban makaranta kaza ba wannan ina ganin akwai ɓata suna a ciki kuma akwai wuce gona da iri a ciki zaka ina maka nasiha ka daina yaɗa wannan maganar ba ta da amfani in wani abokinka ɗaya biyu yayi a ciki an samu kuskure dama ko ina ma ana iya samun mutumin da yake ba na daidai ba da sauransu amma yawan maimaita sunan makarantar da cewa ga abin da aka yi tunda ka yi tambaya wancan karo an baka amsa ne bayani to ina ga wancan bayanin ya wadatar ba wanda ɗalibin da yake karatu a nan gurin bai san cewa irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne kuma ni na tabbatar mafi rinjaye ba sa wannan abu na tabbatar da wannan mafi rinjaye ba sa yi to abinda ko mafi rinjaye ba sa yin sa to kaga ai ba abin a zo a faɗe shi bane ba illa iyaka kawai laifi ne an ya aikata kamar yadda a ko ina ma ana yi akwai dalibai a America akwai a Ingila akwai a Dubai akwai a China akwai a Malaysia akwai a ƙasashe da yawa kuma kowa dai da irin abubuwan da yake yi da wanda yake guci gona da iri da wanda yake kan daidai da haka muna da jan hankali a ko ina dalibai suke a ko ina sai kokari su kiyaye musamman waɗanda suke karatu a ƙasa mai tsarki sai su kokari su kiyaye mutuncin saboda su din nauyin su yana da yawa kwarai da gaske kuma su ne ake sa tsammanin za su zama to jagorori kuma malaman al'umma bayan sun dawo amma dai na tabbatar ba wani abu ne mai yawa da yake faruwa ba wataƙila mutum ɗaya biyu ne yayi yake da dalili a kai kuma babu wani abin da za a iya yi illa a yi nasiha ɗin kuma na tabbatar san da shirin musu addu'a Allah shirya da su Allah gane da mu
Allah saka da alkhairi wannan take cewa idan mutum yana bin wani kuɗi yana raye bai ce ya yafe masa ba sai da mutumin ya rasu sannan ya ce ya yafe yafiyar ta yi ko ba sai ba
to asali wanda yake mallakar abu yana da daman ya yafe ko ya rage shine abinda malamai suke cewa abunan qadiyatu da' wa ta'ajjal kamar yanzu misalin kana bin mutum naira 100 kun yi da shi a ƙarshen shekara zai baka naira 100,000 ka. Sai ka ce wani kuɗi na ne kawai na fasa ba ni 50,000 yanzu na yafe maka sauro ba wata ajal misali wannan malamai sun yi sabani akan case din ba wata ajal wasu sun ce haram ne saboda akwai hila kamar alama riba ko haka da sauransu wasu kuma suka ce ai hakkinsa ne tunda ya sarye da hakkinsa ne yace a bashi wani kaso yanzu sauran ya yafe to ba laifi dai kenan abu na biyu shine ani a fahimta ta wannan kudi da yake bin wannan mamaci damun kudin sa ne hakkinsa ne so shin akwai lokacin da za a zo a ce mutum ya sarye da hakkinsa a ce hakkin bai sarye ba ka gane wannan abun nasa ne kudin sa ne da haka da yazo ta'aziya yaji wani ya mutu kuma ya kamata a ce an biya shi sai yace ya yafe a zo kuma a ce hakkinsa ne kuma a ce ya sarye bai sarye ba to a fatawa ta ni anan a ya fahimta na dan abun na karanta babu laifi mutum yana bin wani kudi kuma daga baya yace ya yafe ya bar kudin nan babu laifi ya yafe ko yana raye ko yana mace amma za mu ƙara yin bincike wallahi ko akwai wani kauli ko wata magana ta malamai da suka halatta ko suka haramta mutum ya yafe wa mamaci kudin da yake bin sa ko hakkin da yake bin sa ina fata ana fahimta dan na san cewa a nasoshi a shari'a an ce idan mutum ya mutu ana zuwa a bi waɗanda suke bin sa bashi wanda ya yafe an gama wanda bai yafe ba a biya shi malamai suna faɗan haka dan haka in an yafe ya yafe wallahu alam Allah ya gane da
amin me tambaya ta gaba yake to idan kaiwa mutum laifi ka ne miya fiyar sa amma baka faɗa masa laifin ba yafiyar ita ma ta yi ko dole sai an faɗi laifin da aka yi wa mutum
ba dole bane sai an faɗi laifi kawai ka masa laifi tunda zai sunan wannan abun laifi ka ce ka masa laifi kuma ka masa bayani cewa ka yi mai laifi amma baka yi tafsil ba sai ya ce eh ya yafi shikenan ya yafi shikenan ya yafi wallahu alam
wannan tambaya an ƙara rubuto ta ban sani ba kuma Allah ya samu ya bincike wai akan metaphors da ake yi na dala yana da kyau mutum ya yi koko
wannan abubuwa na zamani ba na son yawan yin magana a kansu ban karanta su ba bincike su ba kuma kai ne na ce maka ka tuna mini to yanzu ma dai sai ka ja mata layi a daɗa suna mun ina jin ana faɗa amma ba ni da cikakken ilimi a kai so a daɗa bi na bashi in na yi bincike na gane zan ba da fatawa akan in na sani in ban sani ba zan tambayi malamai na in ji su yi mun bayani mai halacci ko haramci a kai wallahu alam
Allah ya saka da alkari mu tambaya ta gaba ta ce malam yayi bayani akan wuraren suratul baqara da mutum zai ke yi kullun ya masu matsaloli shine take tambaya mutum zai iya yin rabin surar irin yanzu an jima ya karata ko kuma idan ya fara daga farko dole sai ya je karshe wato lokaci daya
a'a zai iya yi ya fara ya karasa ya fara ya karasa ai babu takurawa abinda ake nufi ne kawai ake bukata a karanta ita surar amma ba laifi za a iya yi a raba ta biyu a raba ta uku duk yadda aka yi a yinin dai ya zama an karanta na'am
mai tambaya ta gaba yace dan Allah ya taimaka da addu'ar da mutum zai yi Allah ya yafe masa sannan ya daina aikata wani zunubi da yake aikata mutace misali mutum ya kasance yana aikata abu mara kyau idan ya gama sai ya tuba yayi da na sani ina jin ba daɗi yayi istighfari amma kuma bayan lokaci kaɗan sai ya koma yana aikata wannan abu
to babban dai abin da Allah annabi ya bamu na istighfari da Allah zai yafe mutum shine sai da istighfar اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت wannan shine sayyidul istighfar duk wani zunubi da kake da shi a wajen Allah annabi yace idan ka karanta shi ayini sallallahu alaihi wasallam ka mutu a wannan dan aljanna ne in ka karanta wannan addu'ar ayyammaci ka mutu a wannan ayyammaci kai dan aljanna ne da haka ba wani istighfari da yafi wannan girma wanda mutum zai yi shi Allah ya rinka yafe masa da haka a rike wannan wuri ne na Allahumma anta rabbi ko astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahal azim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan ma istighfari ko astaghfirullah 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 wannan ma duka istighfari mutun ya yawaita yi kuma shi istighfari yana ba mutun kwanci hankali istighfari yana kara mutun yawan arziki istighfari yana kara mutun yawan yaya istighfari yana kara mutun kusanci da Allah istighfari yana kara mutun daukaka istighfari yana sa Allah ya so mutun istighfari babban abin da zai maka shine ya sa ka samu shiga gidan aljanna kuma duk wanda yake da larura ko ta matsala a rayuwarsa ya yawaita istighfari sai Allah ya taimake shi idan mutane suka sa ka a gaba ka yawaita istighfari idan hakokin mutane ya yawa a kanka kai ta istighfari ka ce Allah ya baka mafita Allah zai baka mafita ba za ka yi mutuwa ta bakin ciki da tashi hankali da damuwa ba to amma istighfari yana da wala ba kowa yake iya yin shi da haka a tuba a rike istighfarin nan a ta maimaitawa ana ta bugawa Allah zai sannan shi zunubi mutum yayi ya koma ya tuba yayi ya koma ya tuba akwai wanda mutane suke wasa mutum ya san wannan abun laifi ne an gaya masa an yi mai wa'azi ya ji san zuciya sai sa gobe da komawa sai da tuba san zuciya sa gobe da komawa wannan kana wasa ne almustahzi'u bi rabbi kenan kana wasa da ubangijinka amma ana so mutum ya tuba da izgilanci da Allah ka tuba ka nemi afuwar Allah ka ce kada Allah ya jarbe ka da wannan yanzu kai kana zina ka tuba to kuma baka rabu da abokananka masu zina ba kuma ka ce ka tuba kuma baka daina alaka da ƴan matan da kake lalata da su ba duk waye ka a cike take da su ƙarya kake ba tuban gaskiya kai ba wasa kake yi da haka ina jiye maka tsoro ya kai dan uwana kada ya zama zunubin ya rike ka wata rana sai ka tuba ka koma ka zo ka mutu kana aikata wannan laifi kaga an samu su'ul khatima wanda Imam Ahmad Allah ya masa rahama yake cewa na'udhu billahi min su'il khatima Allah ke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana zaune da mijinta tsawon shekara 20 kenan tace akwai wata azurfa da ake sawa yara irin ta din nan tace lokacin da suka haifi yaran su sai ya dage sai aka sa sai an sa musu amma daga baya aka cire to yanzu zoban ya bata shi kuma ya dage sai ta nemo zoban yace mamarsa ce ta bashi tun yana karami ita kuma gaskiya bata san inda wannan zoban yake ba ya dade da bata shi kuma ya hau fada yana ce mata wai ko gidan boka ma ta kai wannan zoban ne ita a magana ta mata zafi shine take tambaya wai shin za ta iya zuwa ta siyo irin wannan zoban ta bashi saboda a zauna lafiya ta yi daidai inta haka
ya halatta ta siyo wani zoban ta bashi tunda ya makale ya ce sai an bashi zoban sa kuma ba sai ta masa bayani cewa ba wancan din bane ta bashi kawai ya halatta abu na biyu ya kamata iyaye ku sani duk wannan makale makale da kuke yaya azurfa da wani awarwaro da wani tagulla da wani dubbe da asali addini ba abinda aka ce wai yaro jariri ko yana karami ko a daura masa ko a kunne da sun dan kunne ko a daura masa ko a waye da sauransu bai da asali bai da tushe gargajiya ce kullun kuma yawanci kebaiwar Allah da ke ga mijinki ya makale wannan suna da wani belief ne akwai wani imanin sa ne a rataye a jikin azurfa dan mahaifiyarka ta baka azurfa ita mahaifiyarka ai ba annabiya bace ba abinda mahaifiyarka za ta baka sama da musulunci da tauhidi da kalmar la ilaha illallah dan me zaka takura wa matarka akan wani tagulla ta bata wata azurfa ta bata dan me wannan batanta ma alheri ne a gare ki gare shi saboda wala Allah zai zo yana shirka da wannan azurfa da za ma ki iya daurewa ki murje ki rabu da shi ki ce ta bata din ya gama fadace fadacen da zai yi shi yafi miki alheri ma akan ki je ki siyo wani ki dauka ki bashi kuma yazo ya ci shirka wa yayanki
ko ya gane ma ba wancan ba
ko yazo ya gane ma ba wancan din bane ba to kuma yanzu gwanda ma a yanzu din ya ta fadan in yayi ya gama a dai ci gaba da zama amma yanzu in kin siyo ki sani cewa akan yayanki za a daurawa na gaya muku daure daure da rataye rataye da ake wa yaran nan bai da asali addini gargajiya ce kur kuma ku mata yanzu da kuke karatu ke sauraron malamai ku daina bari ana daurawa yayanku wani daure daure da makale makale wani azurfa wani tagulla fara azurfa a sawa yaro a wuya maganin bakin duniya maganin farin jini maganin konewa maganin kaza duk bai da asali ya kamata a kiyaye daka shawara inda zaki daure ki iki kawo wannan abun da yafi na farko kenan me yasa muka ce karki kawo saboda karki taimake shi wajen aikata shirka dan in kin kawo masa zai ji shirka ne da yayanki wannan janibin muka duba muka ce karki kawo ki nemi afuwarsa kayansa ne kin jefar masa idan ya dage sai an kawo ki sayo wani ki kai masa duk duniya idan mutum ya baka abu ka batar masa ka kawo masa wani zai karba shi ina fata ana fahimta amma in ya kawo karki bari ya sa yayanki ko ya sa yayanki ki tsinke shi ki jefa masa gargashin gadansa in yayi magana ki ce ga kayanka can Allah ya gane da
Allah ya saka da alkhairi mutum baya ta gaba take cewa idan Allah kiran sallah na farko shi ma yana cikin ƙarshen dare ko kuma baya
to ai ladanin naku ban san karfe nawa yake ba ladanin naku hajiya ban san karfe nawa yake kira ba ladanin naku da na san karfe nawa yake kira da shine zan fada
ƙarshen daren
yawa a ƙarshen daren kiran sallan farkon sai ke fada ki ce karfe kaza yake Allah gane da galiban dai yawanci kiran sallan farko ladanai suna yi a lokacin alfijir bai fito ba kenan kiran sallan farko da ake a masallatai majority mafi na jai ban san karfe nawa nake yake yi ba to yana cikin ƙarshen dare zaki iya shafa'i da wutari zaki iya sahur a ciki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mijinta ne wannan take cewa suka samu sabani sai ya ce wai ya haƙura ta ce masa wai nawa kai sai ya ce daya amma bai ce mata saki ba ya ce dai ya haƙura ta ce nawa kai wai sai ya ce daya to shine take tambaya ya auren su
ba saki bane wannan barazana ce kawai ta maza matsorata yawa zai ce wani ya haƙura ya fito fili in ya isa sakin yake so yayi ya bude baki karara ya fada ya ce ya sake ki ya sha mamaki yanzu ki hada kayanki ki tafi gida da haka wannan ba saki bane ki je ma gobe ki abincin ki lafiyayye ki kwalliya da wankanki in kin ga dama ma ki zo gaban su ki masa buda ki wuce ki tafi yake auren ki yana nan ba abin da ya faru ke din ma dai ke matsorociyar ne ai cewa ki kai nawa kai baki fadi abin karara ba kuna dai abubuwan ku dai kawai na raha da zumunci amma wannan ba saki bane ki je ki ci gaba da auren ki kuma ki daina zuwa ki tambaya ki ce me akai ba ruwan ki kawai ba saki bane ki inda ya saki ki ai da ya sallame ki da gaya miki wallahi wallahi
mai tambaya ta gaba take cewa mijinta ne ya ƙara aure shekara ɗaya kenan amma har yanzu bai raba musu kwana ba
la ilaha illa me kace
eh bai raba kwana ba shekara ɗaya kenan da ƙara auren amma bari ka ji abin da ta faɗa tace kullun a gidanta yake ita sai dai ya je ya ganta yayi na a gidan wancan sai ta mishi magana sai ya ce wai akan raban kwanan sai ya ce wai ai ta ki ta dawo wani flat din da yake bayan gidansa
ita amaryar
amaryar wai da yake ciki shi kuma a kamfani yake aiki kusa da gidansa sai wajen 12 dare yake dawowa sannan yake dawowa to wai ya ce ta dawo ta ki dawowa shi kuma to shine baya rabin kwanan da ita
to na farko dai
ita wacce tana gidanta ne ta ki ta dawo
na gane na farko dai shi namiji idan ya aure ya kamata ya zama yana da adalci kafin ya aure matar ya kamata ya gaya mata cewa idan na aure ki zan ajiye ki a wuri kaza ne Qur'ani sai askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum ku zauna da matan ku inda kuka zauna abinda Allah ya hore muku dan haka sai ya gaya mata ga abinda Allah ya hore min ga inda nake so zan ajiye ki ya kamata ya sanar da ita alamun tambayar yana nuna cewa basu yi wata yarjejeniya da shi ba wala Allah kafin ayi auren dan haka bayan yayi auren ya bata unexpected ne yasa ta dawo wani guri ba tsammani ita kuma da yake wata kila yar zamani ce ta kita yadda ta dawo wurin ka fahimce ni to amma abinda mata ya kamata su gane namiji ne a shari'a yake da karfin da zai iya cewa ga inda mace za ta zauna mata ina maimaita muku namiji ne yake da iko yace ga inda nake so ki zauna ba ita mace ce za ta dictating ba ita mace ce za ta ayyana ba ita mace ce za ta faɗi ta ce dole sai wuri kaza za ta zauna ba sai dai in kafin a daura aure ta kafa mai sharadi cewa zaka aure ni amma bazan zauna a gari kaza ba zaka aure ni bazan zauna a wuri kaza ba ka yadda yace ya yadda to wannan kuma almuslimuna ala shurutihim musulmi suna kan sharudan su dan haka anan gurin an samu matsala guda biyu shi mijin yayi kuskure la Allah kafin ya aure ta bai gaya mata sharadin ga inda zai ajiye ta ba abu na biyu ita kuma ya bata umarni ta ki tafi to anan gurin mijin ya fita gaskiya ta yanda ya ce ga inda yake so ta zauna ita kuma ta ki ta zo wurin sai dai ba mu sani ba can din da amaryan take zaune gidanta ne ko gidan mijin ba mu sani ba bata fada ba ita mai tambaya to amma alamu yana nuna kamar
kanta ne gidanta ne
gidanta ne
gidan kanta
to wata ila ita aniyanta in ya aure ta zai zo mata gidanta ne shi kuma ya ki zuwa to an samu kuskure dole manya su shiga kuma wannan akwai zalunci a ciki a shekara guda da daura aure bai tare ba wannan ba daidai bane to kuma ba a sani ba ko yana zuwa mata da rana
yana zuwa da rana
to wala Allah ko kuma sun daidaita ne tsakanin su cewa ka zo da rana ni bazan je shan kwana ba idan ta yadda ita matar to wannan bai zama baraman kwana bane ya bata haƙƙin ta da rana kenan da haka ke kuma karki saka ido karki zo kina bincike kina kwakule kwakule har da rubuto mana fatawa akan abin da bai shafe ki ba ko ba ka bane amma muna kyauta masa da to wata kila tsoron Allah ne da ita ita wannan uwar gida tana ganin cewa ya dauko haƙƙin wata mata ya kawo mata bari mu dauki fatawar a matsayin haka ne dan haka tunda yana zuwa mata da rana wata kila ita ta yadda a haka ita ta aminta to ba ruwanki ki ci gaba da zama da mijinki a haka amma lalle mace idan miji ya kira ta yace ga inda za ta zauna to dole sai mai da'a sai dai in akwai cutarwa ko akwai zalunci ko akwai shikariya alƙawari to wannan kuma sai a koma ga iyaye in abu ya fi karfin su a tafi wurin alƙali wallahi wala
Allah ya saka da alƙairi mai tambaya ta gaba take cewa tana jin malamai suna fadin ayyawai ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a daren juma'a da ranar juma'a wai dan Allah tana so a fada mata yadda ake yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam
to na farko dai wannan umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa a rinka yi wa annabi salati daren juma'a da ranar juma'a wanda kuma duk yanda ba ni sunan shi wanda duk ayi masa Allah ya masa arziki da yawan yi wa annabi salati to yana kusa da manzon Allah a ranar tashi alkiyama a gidan aljanna Allah hada mu da annabi
amin
Allah hada mu da shi yanda ake salatin annabi kala kala ne da yawa Allah ya saka Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo sifofin salatin annabi da yawa a cikin sifofin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai babban salati wanda aka fi so a yi shine salatin ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan zaki haddace wannan zaki rike idan baki iya ba akwai littafi Hisnul Muslim ki je ki neme shi a cikin sa akwai salatin annabi kala kala sai ki je ki tai kuma annabi yi masa salati yana da falala kwarai da yawa kuma alheri ne kwarai bai kamata ma musulmi yayi salloli biyar din nan biyar annabi salati ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana cikin jarabawa ta rayuwa ta yi shekaru 6 da aure tana da yara 3 amma tace mijinta yana da kyakkyawar mu'amala da mutane da su da iyalansa yana kyautata musu amma dai yana da matsaloli kamar haka tace na farko mutum ne baya son yin sallar jami'i baya zuwa sallar asuba sai sanda ya tashi yake yi koda ko zai kai karfe 9 tace na biyu ba zai taba karatun alqur'ani daukan qur'ani ya karanta ba sai dai kawai karatun sallah sannan tace na uku yana harka da malaman duba komai zai yi sai ya ce sai an mishi istikara zuwa wajen masu aiki da aljanin nan dai in tai magana sai ya ce ai ba mawun abu yake yi ba maganin tsarin jikin shi ne yake nema sannan na hudu tace yana harka da mata kananan yara har hotel yake zuwa da mata a motar shi zaka ga sun yi hoto shi da mata idan kai a takin din shi sai ya ce wai ya rantsa da Allah shi baya zina da mata sai dai yana dan yin wai taba tabe ai wai matan ne kuma suke bin shi
to Allah ya sauke wannan kan a iya bayanin da kika yi mijinki ba mutumin kirki bane duk sifofin banza kin tara masa gaba daya sai dai aiki ya same ki sai ki je ki dage da addu'a Allah shirye da shi Allah ya gane da shi duk mutumin da yake da waɗannan sifofi da kika lissafa kika yi bayani to gaskiya wannan na farko yana bukata a zauna da shi a masa nasiha a dora shi akan hanya ta daidai wai mutumin da yake neman yace wai yana ne dan kare jikinsa ko kare me to ai ya gayyato da kansa hanyar da Allah zai mai azaba yi na farko dai baya son yin sallah wanda baya sallah fa dole sai ya shiga wuta ki ga yawa mai gidanki wallahi idan ya kuskure ya mutu baya sallah alƙawari ne sai Allah ya kona shi to mutumin da baya son yin sallah akwai wani magana wai abu biyu ta fada baya son yin sallah a jam'i ya shi ma laifi ne da kuma baya fita sallah su bai sai karfe 9 yake yi ai haram ne mutum musulmi yana kallon lokacin sallah ya bari ta wuce masa idan yau sau ɗaya sau biyu ne yayi wannan ba laifi kowa yana iya samun sa yana iya latti yana iya makara amma ya zama ɗabi'ar sa ne mijinki yana cikin mushkila ba ƙaramar mushkila ba sai ki dage masa da addu'a Allah ubangiji ya yi masa ki ci gaba da yi masa nasiha kar ki gaji da yi masa nasiha dan irin waɗannan mutane suna buƙatar su samu mutane kirki su kusance su gaskiya Allah ganar da mu
Allah saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa ko take cewa tana so a bata shawara ta kasance tana aikata masturbation abin ya dame ta kuma ta ce tana da yawan ibada tana jin tsoro kada Allah ya fushi da ita dan Allah a bata shawara tana cikin damuwa mace ce
to menene masturbation
istimna'i
to idan an faɗi kalmomi na turanci su rinka fassarawa saboda akwai waɗanda suna sauraron mu ba sa ji menene istimna'i shine amfani da hannu mutum ya amfani da hannunsa wajen biyan buƙatarsa na farko dai Allah tabaraka ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai Allah ya ce fa man ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aduna daga cikin ayoyin da malamai suke haranta masturbation wato mutum ya aure hannunsa mutum ya rinka zina da hannunsa ya rinka wasa da hannunsa yana biyan bukata Allah ya faɗi bayan Allah su ne masu kiyaye farjojinsu ba su amfani da su sai ga matansu ko abin da damar sa mallaka wanda ya tsallake wannan abin da Allah ya yi bayani hanyar da Allah ya halatta mutum ya biya wa kansa bukata ta sha'awa ya tsallake wannan to ya zama mai ƙetare iyaka a zalimi da haka wannan aikin yana haramta ne da wannan aya da malamai suke bayani Allah tabaraka ta'ala ya musu rahama akwai wani bamban malami da ake ce da shi Anwar Hamadi naga wani rubutu da yayi mai kyau akan harkar masturbation din nan auren hannu da mutum ya rinka neman hannunsa yana mu'amala da hannunsa yana biya masa bukata ko mace ko namiji yace na farko daga cikin illarsa dai in namiji ne yana raunana namiji ko yayi aure ba zai iya biya wa matarsa bukata ba zai zama a mace gashi tirs a ginin jiki amma ya kashe kansa iya tsaye yana sa namiji ya mutu ba mutuwa ta shiga kabari ba mazakutarsa ta mutu abu na biyu yana hana haihuwa akwai da'af na tanasuli ƴaƴan kwaikwaye da zai rinka haifu samu al-ghudadu tanasuliya ake cewa to yana mutuwa akwai wani sinadari na haihuwa da Allah yake ba wa kowane ɗa namiji da shi ne yake samu nasi hadada na matarsa a ta tara ƴaƴa ana haihuwa to wannan mutum zai zama bai da wannan kwata-kwata da sauransu sannan kuma ana samun wato sur'atul inzal nan da nan idan yana alaka da mace yanzu yana farawa zai inzali ya fitar da maniyyi ba tare da ya samu biyan bukata ko ta samu biyan bukata ba duk wannan yana jawowa ga kuma ciwon azzakari yana samar da ciwon gaba da ciwon azzakari da haka wannan abun laifi ne kuskure ne ba daidai bane haramun ne ai kokari a kiyaye ko namiji ko mace su dai ne ba da kyau wallahi wala
ko ta addu'a
addu'a da mutum zai shine dai na yi ya roki Allah Allah yayi masa
ko aure
yawa ko kuma mutum ya aure idan bai da aure ko ba ta da aure ko bai da aure ai aure eh Allah yayi
Allah saka da alkhairi me tambaya ta gaba yake cewa yana da budurwa amma wai Krista ce ya lura da hankalinta gaskiya ko da yake Krista ce ce tana da kamun kai da nutsuwa akwai lafiya idan ya musuluntar da ita suka aure
babu lafi maganar da mutane suke ta fada wai cewa wai karka musuluntar da mutum ka aure shi me yasa ba za ka musuluntar shi ka aure shi ba kai jihadi ka musuluntar shi kuma ka aure shi haka wani kwanaki yake tambaya na wai wani abokin su wai wata yarinya ta ce ita ba za ta aure shi ba ita bazai aure ta ba sai ta musulunta ya aure ba za ta musulunta ba sai ya ce zai aure ta kawai wai sai abokan suka ce ka rabu da ita ko ta musulunta bai ba dan Allah ta musulunta ba dan ka aure ta ne ka ji shirme ai zahiri ne bazan musulunta ba sai ka ce za ka aure ni saboda idan ka idan musulunta baka aure ni ba za a kashe ni a gida in na musulunta baka aure ni ba ban da wurin zama in na musulunta akwai consequences da yawa da za ta iya gamuwa da shi damuwowi da yawa daka ba laifi bane mutum ya kafa sharadi za ka aure ni zan musulunta ba wai yana nufin ba ta musulunta ba dan Allah bane ba haka ake nufi daka ya halatta ka musulunta da ita ka aure ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya je yaki ba mata nawa ne ya aure su nan kafirai ya musulunta da su ya aure su sai ya ce wa dan Allah bane na'am
me tambaya ta kusa da karshe take cewa ita budurwa ce bata wuce shekara 18 zuwa 19 ba tana da wani saurayi da yake mutuwar san ta amma shi tace ba shi da buri da ya wuce ya rungume ta yayi mata kiss ta nuna masa hakan ba kyau kuma ba ta san hakan amma ta ce tana san shi ita ma yana san ta idan ta yi yunkurin rabuwa da shi sai ta kuka ya ce mata wallahi mutuwa zai yi
ƙarya yake makareci banza kawai
to sai ta ce
kafin ka gama
akwai wanda da gaske yake auren ta zai yi shi to shine take cewa idan ta auri wannan nabiyin wanda yake san nata wai bata yaudare shi ba dan ba ta so Allah ya kama ta da cin amanar wani
yau wani cin amana mufsidi mabarnaci wani yaudara ai wannan kamata ya maki falla da gudu ki guje shi mutumin da baya tsoron Allah kullun idan ya zo wajen ki sai yayi saban Allah ya taba jikinki ko ya rungume ki har ma ya sumbance ki wannan mutumin abokin zama ne in kika aure shi ma haka zai je yayi ta yi wa sauran mata ya kamata mata su gane wannan duk namijin da ya zo yake miki wannan dabi'ar fa kika yadda to mai yaudari ne zai yaudare ki kuma ko bayan ya aure ki in ba sa aka ci ba sai ya je yana yi wa su matan ai wannan kazami ne ai wannan da shi zaki hada zuri'a wannan ki rabu da shi wancan wanda yake neman ki don Allah din wanda yake neman ki kin yadda saboda Allah auren ki zai yi ki boye wannan zancen ki je ki aure shi ki rabu da wannan banzan kar ki sake kula shi ki goge wayarsa in kuma ke ma ba wani munafircin kike tattare da shi ba dan naji a tambayar kin ce wai ke ma kina mutuwar son sa imana zaki ce kina son shi saboda kuna barna ai kuna zuwa zance kuna barna yo ai yayi miki abinda daman zaki ji kina son sa soyayya ta banza soyayya ba ta Allah ba soyayya saban Allah maza ku ji tsoron Allah da kuke bin mata gidajen su har namiji wai yazo ya sa hannun sa ya rungume mace wai har ya sumbance ta kullun kuma ba wai abinan wai ayin yakon kuskure ba mun wai yazo yana yaddar saboda ya maida kokoloki ta majina ya rena miki hankali wai ya ce wai in baki aure shi ba zai mutu ya mutu sau 23 ma in ya ga dama don Allah in kika auri wancan mutumin ya mutu yana saban Allah zaki taimake shi akan saban Allah ki gaya masa idan kana mutuwar suna ka daina sabawa Allah ka daina taba jikina ke ma kuma kina taki tsiyar ai ke da kika bashi hadin kai ai ko ba haka bane mallam idan mace ba ta so wallahi ba za ta bada hadin kai ba ai yanzu a cikin fatawar ai ita ma ta yadda yanzu mijin naki ma da zaki je ki aura mai gaskiyar wancan din da baya taba kin ai kin cuce shi kin bada jikinki ga wani mufsidi mabarnaci kazami zaki je shi kuma da yake wancan na Allah ne yake je ki kai masa abun nan sauransu daka a hirdinki ina ja miki kunne ki rabu da wannan mutumin ki rabu da shi ki guje shi ki je ki auri wancan na gaskiya da gaskiya kuma ba shi kadai ba duk saurayin da yake zuwa yayi barna da yarinya to ta rabu da shi Allah ya gyara halin mu Allah kiyaye
Allah saka da alkhairi mi tambaya ta karshe take cewa ko yake cewa me ingancin da shan ciki da ake yi musamman ga macen da take da miji yau shekara kusan 13 da aure amma bata haihu ba ko bari bata taba yi ba kuma an je asibiti sun ce lafiyar ta kalau sannan amarya ya kara wani auren ita Allah ya ba ta haihuwa to abin yana damun su shine suke son ingancin da shan cikin ya ce na tambaye shi a cikin yace a matar tashi za a sa kuma da sperm din shi da maniyin shi za a yi amfani wajen yin dashin shine suke ta
to na farko dai a cewa kin je asibiti an ce miki lafiyar ki kalau asibiti dai ba zai iya bada wannan amsa din ba zai iya ba su da kwarewa ko kina da wata matsala in an je asibiti daya sai a je wani in an je wani sai a je wani yawa kada ayi hukunci da asibiti guda daya ko likita guda daya daya kenan abu na biyu ku yadda cewa haihuwa Allah ne yake kaddara haihuwa ku yadda cewa Allah ne tabaraka ta'ala yake kawo haihuwa zai iya yiwa lafiyar ki kalau din Allah ya rike haihuwar yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura aw yuzawwijuhum dhukuran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima akwai wanda Allah yake barin su bakararai ba su haihuwa wataƙila haka Allah ya ga dama kuma shi Allah ba a tambayin sa dan me yasa yayi kaza ba a tambayin sa abin da ya ga dama shi zai akan bayin shi to zai iya yiwa kuma akwai larura malami sun ba da fatawa cewa za a iya zuwa a yi dashen ciki da sharadi dashen ciki idan ya zama maniyin namijin za a dauko kuma da maniyin ita matar za a dauko kuma a sa a cikin ta ita wannan ba da shi an gane amma a dauko na wani mutum maniyin wani maniyin wata a saka mata ita a cikin ta wannan haram ne an gane dashen cikin da za a yi a dauko maniyin wani mutum a can maniyin wata ko kuma da maniyin mijinta da wata kuma matar a hada a sa a cikin wacar matan sannan daga baya a dauko a sa a cikin wannan haram ne to amma idan maniyin namiji ne kuma maniyin matar ne kuma cikin na matar sa ne wannan babu laifi idan wani ilimi ya tabbatar da za a yi samun da yaron a haka duk da yaron yana zuwa da tsautsayi da yawa ya'yan dashen cikin na haka suna zuwa da larurori da yawa ko an haife su ma sun girma zaka ga akwai wasu abubuwa na daban da zaka ba normal ya'ya bane wasu haka dai to ba laifi in kin ga zaki iya yi kuma ki dan Allah ba wai dan kishi da kishiyawa kishi ki ta haihu ke wa ki haihu ki dai ki gigita kanki ce sai kin yi Allah ya ba da nasara Allah ya ba da dacewa Allahu a'lam
to masu sauraro duka anan muka zo ƙarshen shirin sai kuma sati ne zuwa in Allah ya kai mu kada ku manta za ku iya ci gaba da turo da tambayoyinku akan shafin Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya Facebook akwai kuma Dr. Abdullahi Usman Gadan Kaya shi ma a TikTok sannan akwai a TikTok page din Injiniya Abdullahi Adam Musa sannan masu turowa ta group da Malama Hafsat su ma za su iya ci gaba da turowa sannan akwai lambar waya ta WhatsApp ko text message za ku iya turowa a 0800-985-95-65 sannan muna ba da shawara ga masu turo tambayoyi ta WhatsApp su dinga takaita tambayar sannan su daina yin dogon voice note yana akwai wahala sosai wajen juya shi zuwa rubutu su dinga takaitawa akan tambayar su rage dogon labarai muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye akwai Salis Muhammad Nasir Taraba akwai Ahmad Ibrahim Muhammad da kuma Salihu Muhammad Sani Iyade akwai masu wanda suka turo da addu'o'i na neman aure da wanda aka yi rasuwa da wanda suke nema malam yau ƴaƴan su adda za a rufe mana da adda insha Allah
to ba laifi kamar yadda aka yi bayani insha Allah ta'ala ana karɓar tambayoyi ne a waɗannan kafafe da aka gaya wa 'yan uwa mun fi fifita ma wanda za su kawo a rubutu zai fi sauƙi don taƙaicewa alal aiki da sauransu wanda bai iya rubuta ba ya sa a rubuta masa ya turo zai yi kyau satin da ya wuce bamu samu muka yi wannan karatu ba da wannan fatawi saboda rasuwa da aka yi mana kamar yadda mun sanar a kafafan mu na yada labarai cewa akwai sirikin mu da Allah ya masa rasuwa Alhaji Adamu Musa Dutse Allah ya ji kansa da rahama Allah ya yafe masa wanda yake mahaifi ne ga shi dan uwa Abdullahi Injiniya Abdullahi Adamu Musa Dutse baban shi ne mahaifinsa ne Allah ya masa rasuwa da haka muna bukatar yan uwa da suke tare da mu a wannan shafi suke kusa da mu da wanda suke nesa da mu su taimaka mana da addu'a ga wannan uba namu da Allah ya masa rasuwa Allah ya sa dan aljanna ne Allah ubangiji ya sa ya huta kuma duka wannan abubuwa da muke yi da tarbiyyar sa muke yi da karantarwar sa da kuma goyon bayan sa da kuma addu'ar sa haka yana kwanci a kabari yau ya samu kusan sati da kwanaki kenan ko kwana 10 muna bukatar a yi masa addu'a kuma shi dan uwan injiniya Abdullahi Adamu Musa Dutse a yi masa addu'a kuma a yi masa taziya Allah ya bada hakuri Allah ya ji kansa Allah ya ba su ikon daukan nauyin da dattijin ya tafi ya bar musu kuma ya ba su ikon daukan dangana da sauran wanda mace-mace da aka yi da rashe-rashe da aka yi a satitikan da suka wuce muna fatan Allah ya ji kan magabatan mu gaba daya Allah ya sa sun huta Allah ya yafe mana duka Allah ya sa aljanna mu komar mu kuma ya ji kan iyayen mu gaba daya wanda suka turo da bukatu na addu'o'i a wannan shafuffuka namu mun ji bukatunku kuma muna muku addu'a Allah ya biya muku bukatunku Allah ya taimake ku Allah ya riko da hannunku Allah kuma ya bada nasara da tawfiki da dacewa bari mu dakata anan insha Allah sai kuma wani sati mai zuwa abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuman harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wataala da mu masu iya kuskure ne ya Allah ka bude kirjin mu ka ba mu fahimtar gaskiya ka ba mu ikon gaya mutane gaskiya ka ba mu kariya a rayuwar mu ka taimake mu ka yi riko da hannun mu ka raba mu da makiya da abokanan gaba da wanda muka san su da wanda mun san su ba wannan hali da muke ciki a wannan ƙasa na kunci da matsi da talauci da fatara ubangiji Allah ka takaita mana amfanin gona Allah ka sa mana albarka a ciki ka sa mu girbi alkhairi ka sa mu samu alkhairi Allah ka rage mana yawan tsada ka rage mana yawan yunwa ka rage mana yawan talauci ka rage mana yawan cututtuka ka ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da iyalan mu da yayan mu da yan uwan mu gaba daya wannan ƙasa ta mu ka ilmanta mana arziki ka buda mana kasuwanci kai albarka a ayyukan mu na noma kai albarka a ayyukan mu na gwamnati kai albarka wa yayan mu kai albarka wa makarantun mu kai albarka wa ilimin mu ya Allah duk abin da zai tayar mana da hankali Allah ka kare mu duk abin da zai firgita mu Allah ka kare mu duk abin da yake damu mu Allah ka yaye mana duk wanda yake da wata damu Allah ka fitar da shi daga damuwar nan duk wanda yake cikin kunci ubangiji Allah ka yaye masa muna da masoya kwarai da suke tare da mu suna bibiyar mu a kusa da nesa Allah musu albarka Allah saka musu alkhairi subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته